الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بارك الله فيكم مسلمي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بارك مدى أرضكين ساكي سادوا أولا مسلاتي من البركة مسجد الإخلاص dake nan sharada birnin Kano Daba Najeriya domin karatun alqur'ani mai girma da tafsirin sa yau da muke 8 ga watan Sha'ban shekara ta 1447 ta hijirar ma'aikin Allah annabin mu Muhammad sallallahu alaihi wa sallam daga Makka zuwa Madina idan ba ku manta ba muna karatu ne a cikin suratul Nahl kuma mun yi karatu har zuwa aya ta 9 ko ina shirin zamu fara karatu sai muka yi tsuntuwa wani gangariyan al-ramma ne da na tabbatar duk mai son alqur'ani zai so shi wannan yaro matashi Sadiq Muhammad Usman mahaddacin alqur'ani kuma ɗaya daga cikin waɗanda Allah ya ba su mazamiru Ali Dawud ni ina son masu karatun alqur'ani kuma ina son waɗanda suka iya to wannan yaron la nuzaki alallahi ahadan yana cikin matasa da nake son su saboda alqur'ani ya kan zo har office ina ya karanta mun alqur'ani yau tunda na kama shi anan kuma za ku sha alqur'ani don haka Sadiq kai mana karatun alqur'ani ka faro tun daga farkon sura sai ka dire inda muka tsaya
a'udhu billahi minash shaytanir rajim
na'am
bismillahir rahmanir rahim أجاء أمر الله فلا تستعجلوه سبحانه وتعالى عما يشركون ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده تعالى عما يشركون خلق الإنسان من نطفة فإذا هو خصيم مبين والأنعام خلقها لهم فيها ومنافع ومنها تأكلون ولهم فيها جمال حين تريحون وحين تسقطون وتحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس إن ربكم لرؤوف رحيم والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ويخلو ما لا تعلمون وعلى الله قصد السبيل ومنها زاد ولو شاء لهداكم أجمعين هو الذي أنزل من السماء والزيتون والنخيل والأعناب ومن كل الثمرات إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون وسخر لكم الليل والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون وما مختلفا ألوانه إن في ذلك لآية لقوم يذكرون وهو الذي سخر البحر لتأكلوا منه لحما طريا لتأكلوا منه لحما طريا وتستخرجوا منه حلية تلبسونها وترى الفلك مواخر فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون
بارك الله فيك الله يمك على البركة سديك أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وهو الذي سخر البحر لتأكلوا منه لحما ضريا وتستخرجوا منه حلية تلبسونها وترى الفلك مواخر فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون Allah madaukakin sarki yace ubangijin nan naku shine wanda ya kore teku gare ku bimana sakkara al-bahra lakum lirukubikum alayhi wa lighawsikum fi a'maqi ubangijin ku shine wanda ya kore teku yafi karfin ku amma sai Allah ya kore shi gare ku kuna hawa saman sa ku daidaita ku yi tafiya kuna kuma iya yin ninkaya da nitso a karkashin sa ku ciro kayan arziki shine sakkara al-bahr litakulu minhu lahman tariya daga cikin amfanin da teku ke baku shine kuna samun abin da kuke ci na daga nama wato tariyan bi ma'ana wato jadidan nama sabo nama danye wanda za ku sarrafa shi yanda kuke so ma'anan tari shine fresh litakulu minhu lahman tariya watastakhriju minhu shilya kuma daga cikin wannan tekun kuke iya ciro kayan kawa wanda kuke ado da su na kayan ma'adinai da kuma kayan abubuwa waɗanda dan adam ke awake ado da su yakhruju minhum al-lu'lu'u wal-marjan na daga lu'lu'u da marjani da sauran kayan kawa da dan adam ke iya cirowa daga cikin teku watastakhriju minhu hilyatan talbasunaha irin wanda kuke sawa ku ado da shi wataral fulka mawakhira fi kuma kana gani akan wannan tekun kana ganin jirgin ruwa waɗanda suke tsaga ruwa suna tafiya waɗanda suke keta kan tudun ruwa suna tafiya mawahir ma'anansa shine jawari fihi waɗanda suke tafiya akai ko kuma mawahir aishawa waɗanda suke allati tashqul ma wannan jiragen ruwan waɗanda suke keta kan ruwa suna tafiya su dauke ku kuma su dauki kayan ku kuma su dauki kayan arzikin ku walitabtagu min fadli kuma Allah ya hore muku teku saboda ku rinka neman arziki a cikin teku ku rinka neman falalar Allah da arzikin Allah daga cikin ruwa na teku wala'allakum tashkurun kuma saboda ku zama kuna godiya ga Allah akan waɗannan ni'imomi idan kuna biye da mu mun kirga ni'imomi ɗaya bayan ɗaya daga cikin waɗanda Allah ya jera a cikin wannan sura da ake walakabi da suratul ni'am har guda goma yanzu ga ƙarin biyar a nan wa huwa alladhi sakhara al-bahr teku shi kansa ɗaya ne daga cikin ni'imomin Allah kuma manya-manyan ayoyin Allah na biyu lita'kulu minhu lahman tariya kifi wanda ke daga cikin arziki da ake samu a teku kifi ni'ima ce mai zaman kansa banda abinda Allah ya faɗa a baya na ni'imar abinci wanda ake samu daga tsiro da ni'imar abinci wanda ake samu daga nama duk wannan mun yi bayani to sai kuma ni'imar cimaka da ake samu daga kifi a cikin ruwa shine litakulu minhu lahman tariya ni'ima ta uku ita ce watastakhriju minhu hilyatan talbasunaha ni'imar samun kayan ado da kayan kawa waɗanda mutane ke samun su daga cikin ruwa da kayan ma'adinai da kayan ado kamar zinariya da ake samu a cikin ruwa kamar diamond da ake samu a cikin ruwa kamar lu'lu'u kamar murjani da sauran abubuwa waɗanda ɗan adam ke kawa da su shine watastakhriju minhu hilyatan talbasunaha ni'ima ta hudu ita ce wataral fulka fihi mawakhir ni'imar wato jiragen ruwa da suke yawo akan ruwa wanda wannan ni'ima ce mai zaman kanta wa min ayatihi aljawari fil bahri kal a'lam yana daga cikin ayoyin Allah waɗannan jiragen ruwan da kake ganin su suna yawo akan ruwa kamar duwatsu wannan ita ce ni'ima ta hudu ni'ima ta biyar shine walitabtagu min fadlihi wa la'allakum tashkurun domin ku nemi arziki kuma ku gode akan kun ci arzikin Allah daga cikin ruwa ɗaya ne daga cikin hanyoyi na haɓakar tattalin arzikin ɗan adam kuma daga cikin teku mutane da yawa daga cikin bayin Allah da ma gwamnatoci da yawa suke dogara su ci arzikin Allah har ma tattalin arzikin su ya zama ya dogara ne ga ruwa na teku ko na bakin teku waɗannan ni'imomi guda biyar ni'imomi ne manya-manya da Allah maɗaukakin sarki ya ce ya kamata ɗan adam ya gode wa Allah a kansu shi yasa bayan ya haɗa su ya ce wala'allakum tashkuru dukkan ni'imomi na Allah yana gaya mana ne kamar yadda ya faɗa a cikin wannan surar na farko domin kowa ya zama musulmi mai miƙa wuya ga Allah Allah maɗaukakin sarki ya ce kadhalika yutimmu ni'matahu alaykum la'allakum tuslimu Allah yana cika ni'imominsa gare ku don ku karɓi musulunci ku musulunta waɗanda suka musulunta su ƙara musuluncin shine ma'anar wala tamutunna illa wa antum muslimun ku ci gaba da miƙa wuya ga Allah ku tabbatar Allah ya cancanta abinda kuke kai na musulunci daidai ne domin kuna bautawa wanda ya samar da waɗannan ni'imomi ne ku kuma san wa ma bikum min ni'matin fa min Allah ba wata ni'ima da kuke samu a wannan duniya face daga wurin Allah take to tunda ba mai yi muku waɗannan ni'imomi sai shi to shi kadai zaku bautawa don haka shi yasa yace ku miƙa wuya zuwa gare shi sannan waɗannan ni'imomi manufar ambaton su gare mu shine su za su rinka tuna mana yadda ya kamata in an yi mana ni'ima mu ma mu biya kuma wanne ne daga cikin waɗannan ni'imomin idan an faɗa zaka ce a'a ba haka bane fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban wanne ne idan an faɗa zaka ƙaryata ko wanne ka san da gaske ne kuma babu wata ni'ima daga cikin waɗanda muka kirga a baya guda goma da waɗanda muka ƙara a yau da waɗanda ma za a ƙara a gaba waɗanda wani ke ta babar cewa ba daga Allah suke ba ko akwai mai taya shi samar da su Allah shi kadai ke samar da waɗannan kuma wanda dukkan halittu na bil adama da dabbobinsu suke rayuwa a kansu yadda inda ba don su ba da dan adam ba zai iya rayuwa a wannan duniyar ba waɗannan ni'imomi guda biyar waɗanda suke su ne kamar ginshikin darasinmu a yau bari ku ji kaɗan daga cikin abin da Allah maɗaukakin sarki yake nusantar da mu dangane da waɗannan ni'imomi da kuma yanda za mu yi godiya ga Allah maɗaukakin sarki a kansu Allah maɗaukakin sarki dai ya ce mana wa huwa alladhi sakhara al-bahr shi ubangiji shi ne wanda ya kore muku teku ɗin nan kuma kamar yadda muka ce kusan dukkan halittun Allah da ta sani a ban kasa ba abinda Allah maɗaukakin sarki ya yalwata shi kamar teku wannan duniyar kacokan ɗinta abinda ya fi yawa a cikinta shine wannan tekun a ƙarshen wannan ayar sai Allah ya ce wali tabtagu min fadlihi don ku ci gaba da cin arzikin Allah wallahi har ɗan adam su gama rayuwarsu kaf har Allah ya kwashe ƙasa ya kuma naɗe ta ya kuma fitar da abin da ke cikinta ba za a gama cinye arzikin Allah da ke cikin teku ba bincike ya nuna cewa har zuwa yanzu nan albarkatun Allah da suke cikin teku dan adam iya abin da yake iya cin moriyarsu shine 7.5% ƙasa da kashi 10 cikin 100 na arzikin Allah da ke cikin teku ne kadai dan adam ya iya samun cinye su yana ɗaya daga cikin manufofi da ake fadadawa a yanzu na majalisar ɗinkin duniya akan maganar arzikin duniya shine wai daga nan zuwa 2030 a iya samun cin arzikin cikin teku zuwa 30% amma kokari ake ta yiwu kuma zai yi wahala a iya kaiwa har 30% idan ana 7.5% ne saboda yawan arzikin da Allah ya tara a cikin teku wanda ake ɗiba daga ƙasa da waɗanda suke tsakiya da kuma amfanin tekun wajen jigilar ɗan adam da kuma harkokin samun arziki da nema tekun nan Allah maɗaukakin sarki ya hore shi wa ɗan adam ya fi ƙarfin ɗan adam don duk duniya in aka ɗebe mu aka tsoma mu a cikin ruwa gaba ɗaya mutanen duniya a ce duka a tara mu a ɗaure mu a wuri guda sai a jefa mu a cikin ruwa in dai a cikin tekun duniya ne ba za mu iya cinye kashi biyar cikin tekun duniya ba saboda gaba ɗaya ba ma za mu kai ma ko 1% ba saboda duk duniya inda ƙasa take in ka tara ta ba ta kai 30% ɗin inda teku yake ba domin teku ya cinye 71% ne duk duniya kuma sauran inda ba teku ya cinye sauran 29% ta yaya ɗan adam nan tara shi nawa ne a cikin duniya don haka kaga tunda shi bai kai inda zai iya zama wani abu ba a cikin teku ta yaya zai cinye arzikin Allah a cikin teku arzikin Allah ba zai kare ba daga cikin ni'imomin Allah sai Allah ya sanya arzikin da ke cikin teku arziki ne da baya lalacewa dukkan arzikin da ke kan tudu yana iya lalacewa sai Allah ya taskace wasu a ƙarƙashin ƙasa minerals da suke ƙarƙashin ƙasa ya kuma sanya waɗansu a cikin teku kuma ya sanya teku ya zama yana da gishirin da zai iya zama preservative ne da zai iya riƙe duk abin da ke cikinsa ko bayan shekara miliyan nawa ne ba zai taɓa lalacewa ba
shi yasa sai dai in an gama rayuwa Allah ya kwashe kayansa ya nade ba a cinye arzikin ba akan me zaka yi wa wani hasada akan zai samu arziki akan me saboda wani ya fara wani business din da kai kake kai dauka wai zai cinye arziki kai baka cinye da wani ba sai wani ya iya cinye naka ku taru duk duniya ku taru akan business kwaya daya wallahi ba za ku kare arzikin cikin sa ba nau'ukan business kuma da ake neman arziki a cikin sa guda nawa ne a duniya inda duk duniya za su yi sana'a daya wallahi arzikin Allah ba zai kare ba yanzu a ce duk duniya suna sana'ar kiwon kifi ne kadai to shine ake ce maka kifin duniya yanzu da Allah ya ajiya karkashin teku har yanzu akwai wanda dan adam hannunsa bai taba kaiwa kansa ba an gano a cikin species din kifaye kai waɗanda ka sani a yanzu in an ce tarwada in an ce karfasa in an ce sardine in an ce wacece ka ci gaba da kirgawa sai ka kai 33,000 kuma dukkan su Allah ya ce uhilla lakum saydul bahr duk halan ne ku je ku diba ku ci ba za ku iya cinyewa ba har dukin Allah ba zai kare ba a cikin alqur'ani Allah ya yi ta maimaita mana yadda zamu gane ni'imar albahr ni'imar sa ta halitta teku da kuma daskarar da teku ya ajiye shi domin amfanin dan adam saboda ya zama sauran ka ci amfani sauran kuma duk reserve ne Allah an baci teku a cikin alqur'ani har guda 43 wasu wuraren Allah yana nuna amfanin sa na tattalin arziki wani wuraren Allah yana nuna amfanin abin da ke cikin sa na amfanin dan adam wani wurin Allah yana nuna amfanin sa ga dan adam ta wajen ilimi wani wurin Allah yana fada ne saboda ya nuna yadda mutane za su ji tsoron sa domin ya nuna tauhidul rububiyya tauhidul uluhiyya wani wuraren Allah yana nuna teku abin tsoro ne ga dan adam dukkan mu duniya mun fi sabawa da kan tudu nan shine inda wayon mu ya kare amma fa idza rakibu fil fulki da'u Allah mukhlisina lahu ddin idan dan adam ya haukan teku sai kaga ya nutsu idan ya ga yanda ake keta ruwa yaga ana tsakiya yau idan ana cikin tafiya wannan jirgin ruwan ko wannan kwale-kwalen ya kife wa zai cire ka kai tafiya tun kana hango gari har ka daina ganin gari sai aka ce wannan abun zai kife in kai ne sarkin iyon garin ku zaka iya fita wallazi yusayyirukum fil barri wal bahr hatta idza kuntum fil fulk wajarayna bihim biri tayyibatin wa farihu biha ja'at hariqun 'asifun wa ja'ahum al mawt min kulli makan Allah ce sai dan adam ya zo ya ga bala'i a cikin ruwa wa zannu annahum uhita bihim mutum ya ga mutuwa da'u Allah mukhlisina lahu ddin sai kaga nan ya ajiye kafirci nan kuma yana kiran Allah shi kadai yana ce ya Allah a cece mu in ka cece ni zan gode to amma falamma najahum idahum yabghuna fil ardi bighayri alhaq sai Allah ya tsayar da mutum sai mutum ya koma ruwa wa idza mattakum ad-durru fil bahri dalla man tad'una illa iyyah idan kuka ji jijjiga a cikin ruwa nan ba wanda ake kira sai Allah falamma najakum ila al-barri a'rabtum sai kan dawo kasa kuma nan sai ku juya baya ku bar Allah wa kana al-insanu kafura teku yana daya daga cikin hanyoyi means of transportation da dan adam ya san da su tun da kuma har yanzu Allah madaukakin sarki ya ce wa laqad karramna bani adam wa hamalnahum fil barri wal bahr mun girmama dan adam mun karrama shi ta yanda muka hore masa damar yin tafiya a bayan kasa kowace halitta da ka sani a duniya in ba dan adam ba tana tafiya da kanta ne ba wanda Allah ya hore masa ya hau wani abu ya kai shi sai dan adam kai dabbobi za su tafi da kansu aljanu za su tafi da kansu mala'iku za su tafi da kansu halittun da baka sani ba za su tafi da kansu sai dan adam hamalnahum sai Allah ya dora shi akan wani abu fil barri akan tudu ya hau dabbobi ya hau abubuwan hawa wa yakhluqu ma la ta'lamu wal bahr a cikin teku kuma ya hau jirgin ruwa jigilar da dan adam yake yi na kayan abinci kadai da kayan arziki da heavy equipment da ake daukowa ta hanyar ruwa maritime transport shi yake dauke da kusan 80% din arzikin duniya duk ta hanyar ruwa ake kawo shi kayan da dan adam ke bukata na duniya kashi 80 daga cikin sa ta hanyar ruwa Allah yake dauka yake dauka wa mutane fa bi ayyi ala rabbikuma tukadziban wanne ne dan adam zai yi musu da Allah akan su wannan ke kumfana Allah ne in Allah madaukakin sarki ya so wa inna sha nughriquhum in Allah ya ga dama da ku da kayan sai Allah ya nitsar da ku Allah bai nitsar da Titanic ba guda nawa Allah ya nitsar kafin ka guda nawa Allah ya nitsar bayan ka in Allah ya ga dama da ku da kayan ku ku wuce lafiya in Allah ya ga dama kuma ba za ku wuce ba shi yasa ni'imar Allah ce wato tafiya akan ruwa a cikin teku zaka ga jirgin ruwa wanda yake da girman da zai iya daukan arzikin da zai iya ciyar da gari gaba daya ya kuma dauki mutane akai a dora shi akan ruwan wa hamalnahu sai Allah ya rike jirgin ruwan sai Allah ya ce kare nitse amma ka cire allura daga ciki ka jefa a cikin ka gani ko shi zai zauna komin abu marar nauyi da ka cire a ciki ka jefa shi zai nitse amma shi jirgin ruwan kuma yana tsaye ba wanda ya rike shi sai Allah wannan ni'ima ce ta Allah da Allah ya kore wa dan adam ruwa mutum na farko da ya gano ana iya tafiya akan ruwa shine ilimin da Allah ya ba wa annabi Nuhu alaihi salam da mutane ba su san da wannan ba cewa za a iya dora abu akan ruwa kuma ba zai nitse ba sai Allah ya masa wahayi kuma ya aika mala'ika ya koya masa yace anisna'il fulk bi wahyina wa amrina ni zan rika gaya maka yadda za ka kuma ni zan baka umarni saboda haka Allah ya koya masa yadda zai yi ya kera jirgin ruwa ومن وآية لهم أن حملنا ذريتهم في الفلك المشحون أكي لودي كما الله يتوكيسو شكنا سيزم ودان أدم دقرانر يازم الأدى قدان أدم سوشيق بدا حوا كما الله يريكيسو أكي مودا ينزو الله يكيريكيمو أكي موما أنبا واني شيا تفيد ناسا مجراها ومرتاها بسم الله ينزو أرمي زي هاو بيكيرا سونا الله بمائي إيماني دا الله با أما الله يريكيشي يتفي لافيا يداو لافيا wannan yana daga cikin ni'imomin Allah shi yasa Allah zai rage maka lokacin idan ka ga wannan la'allakum tuslimun dan in ya dawo ya karbi musulunci yana daga cikin amfanin da ake samu a cikin teku yanda Allah ya kore mana shine kifin da ake samu a ciki wanda shine abin da Allah yake wa lita'kulu minhu lahman tariyan kuma Allah madaukakin sarki yace dukkan abin da ke cikin ruwa halal ne kuma ba sai an yanka ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace huwa tahuru ma'uhu al-hillu maytatu duk abin da ya mutu ku ci kawai ba sai an yanka ba hadisi ya tabbata a cikin sahihu muslim daga Jabir dan Abdullah Allah ya kare yarda gare shi da babansa yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tada karamar runduna ta yaki karkashin Abu Ubaida ibn al-Jarrah yace ina cikin wannan rundunar da muka zo tafiya babu abun guzuri sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ba mu guzurin dabino mutum 300 ce wannan dabino ba zai kai mu ko ina ba Abu Ubaida shugaba muna tafiya sai dai rinka ba mutum dai in ya ba ku kwaya dai sai mutum ya rika tsotsa yace wannan shine abin da zai wuni da shi kwayar dabino kwaya daya sai sha ruwa akai sai mu ci gaba za mu je jihadi fi sabilillah takun manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam ba a juya masa baya yace muka rika tafiya har sai da muka je bakin teku da muka dangana da bakin teku yace ga wahala ga yunwa ga abinci ya kare kawai sai muka ga wani shirgegen abu ya fadi a kasa ashe giwon ruwa suka samu da suka je suka ga wannan katon kifi ba taba ganin irin sa ba yace ana ce masa al'ambar giwon ruwa kenan da kuka sani well yace sai muka ga a mace yake ashe Allah ne ya kashe ya turo musu sai Abu Ubaida yace to wannan abun mushe ne lokacin ba a saukar da ayar uhilla lakum saydul bahr ba daka kuma an hana cin mushe sai ce ba za mu ci mushe ba ce ba za mu ci mushe ba ya riga ya mutu sai dai mu yi hakuri sai daga baya wata fikira ta zo masa sai ce to ai da Allah ya hana cin mushe yace duk wanda ya shiga cikin matsi yana iya cin mushe sai ce to tunda mun shiga cikin matsi mu kuma ba mun zo sakon Allah bane mu dan aiken Allah ne don haka mu ci wannan kawai sai suka yi kanta sai suka fara yanka wani su ci a yanzu wani su busar yace sai da muka yi wata guda mu 300 nan sai da kowa yayi mai yayi kiba yace sai muka yanki saura kuma muka yi guzurin sa muka dawo da shi Madina sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama suka je suka tambaye suka ce ga abin da ya faru ga abin da ya faru annabi sallallahu alaihi wasallama yace huwa rizqun akhrajahu Allah lakum arziki ne da musamman Allah ya fitar muku saboda ku ci arzikin sa daga cikin arzikin teku fa hal ma'akum min lahmihi shay'un fatut'imuna akwai dan saura ne kuma a dan muna mutaba suka ce akwai saura ya rasulullah aka ta masa kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace shi yasa ake ce kifi naman annabawa sannan daga cikin teku ne mutane suke amfana wajen samun cire abubuwan amfani daga cikin teku ake ciwo ake debo gishiri daga cikin teku ake samun kayan ma'adinai lu'lu'u wal marjan wanda za mu zo mu ji ƙarin bayani akan su a nan gaba sannan teku yana da wata falala da Allah ya masa shine teku yana da alaka da ilimi musamman ilimin addinin musulunci ba ku gaba yanda Allah madaukakin sarki da ya aika annabi Musa ya je nemo ilimi a wurin Khidr sai ya ce a jikin majma'ul bahrain a can za mu haɗu ya ce a mahaɗar teku guda biyu ai ya tafi neman ilimi ne saboda Allah ya ce zai je wurin wani ne wanda wa allamnahu min ladunna ilma amma da yazo tafiya sai ya ce la abrahu hatta abluga majma'al bahrain aw anbiya ukuba sai na je mahadar teku guda biyu ko in yi ta tafiya sai na ga inda na isa can karshe kuwa a can din aka hadu ara'aita id awayna ila as-saqrati fa inni nasitu al-huta wa ma ansanihu illa ash-shaytanu an adhkura wattakhadha sabilahu fil bahri ajaba a cikin tekun dai malamai suka ce akwai alaka tsakanin teku da malamai da ɗaliban ilimi ku duka da kuka taro a nan da dukkan mu da muka taro a nan muna harkar neman ilimi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗa a hadisin Abu Darda muna harkar neman ilimi kifayen cikin teku suna nema mana gafara a wurin Allah kaga akwai alaka tsakanin da muke da teku kenan da abubuwan da ke rayuwa a ciki so da dan adam bai san su ba suna can wata duniya amma tunda Allah ya kore su saboda mu ne sai ce su kuma suna zama a can tunda ba za mu kama mu ci kamar yadda muke cin dabbobin da suke kan tudu ba su kuma su ta mana istighfari sa'annan kuma yana daga cikin abin da Allah da yake baga wa dan adam misali akan zurfin ilimin sa da yawan sanin sa sai misali da teku saboda ba abin da dan adam ya sani sama da teku a wajen yawa walau anna ma fil ardi min shajaratin aqlamun wal bahru yamudduhu min ba'dihi sab'atu abhurin ma nafidat kalimatu Allah qul law kana al bahru midadan li kalimati rabbi lanafida al bahr qabla an tanfada kalimatu rabbi walau ji'na bimithlihi madada Allah ce da a ce duk duniyan nan bishiyoyi da tsirrai da ciyayi duka a maida su su zama alƙalami sannan dukkan tekun duniya a tara su zama tawada su zama in a rika turawa wani kuma a rika digawa kamar yadda ake rubutun allo ai ta rubuta ilimin Allah kalmomin Allah ba za su kare ba la nafidal bahru fi tekun duniya ya kare ilimin Allah baya da iyaka to amma iyakan adam abinda zai iya sani mai girman da za a iya kwatanta bai da iyaka shine a ce maka teku teku yana da abubuwan mamaki na ayoyin Allah yana daga cikin ayoyin Allah da Allah ya sa a cikin teku shine wani gilashi da ya sa wanda dan adam baya iya ganin sa wanda ke raba tsakanin teku guda biyu wa huwa alladhi marada al-bahrayn hadha 'adbun furatun wa hadha milhun ujajun wa ja'ala baynahuma barzakan wa hijran mahjura shine baynahuma barzakun la yabghiyan Allah ya sanya shamaki a tsakanin su idan kaje inda zaka ga suna tafiya tare zaka ga wannan yana da kala kaza wannan yana da kala kaza amma ko sun hadu za su rabu saboda Allah ya sanya wani shamaki a tsakanin su wanda ido baya gani kuma yana daga cikin falalar teku shine Allah ya sanya shi daga cikin junudullah walillahi junudus samawati wal ard daga cikin rundunonin Allah da Allah ke sa su su yaki har da teku lokacin da Allah ya tashi nuna wa fir'auna iyakarsa da mai Allah ya yake shi da ruwan teku Allah madaukakin sarki ya ce wa annabi Musa ya fito da mutanansa fir'auna kuma ya ji sun fita shi ma sai ya fito shi bai san koro shi aka yi ba fa akhrajnahum min jannatin wa uyun an ce ne ya fita ya bar wannan kayan dadin yazo yau za su hadu amma inda za a hadu a cikin teku ne wajawazna bi bani isra'ila al-bahr sai Allah ya sa bani isra'ila suka ketara shi kuma fir'auna ya zo sai da yazo tsakiya sai Allah madaukakin sarki ya ce wannan ruwan ya koma yanda yake kuma da yake Allah madaukakin sarki ya kaddara da ruwan nan zai halaka shi da ruwan tekun nan mala'ika jibrilu suna hira da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kamar da yake cikin sunan tirmidhi yace sai ce wa annabi sallallahu alaihi wasallam da kaga lokacin da aka ce da nazo da fir'auna ya ga mutuwa a cikin ruwa kala amantu annahu la ilaha illa alladhi amanat bihi banu isra'ila wa ana minal muslimina yace da kaga lokacin da naga alamar zai yi kalmar shahada don kar Allah ya karba ya fi mata sai na debo tabon cikin teku na cika a cikin bakin sa sai ka ta fada haka ya mutu ashe teku da aikin sa tabon teku ma da aikin sa haka yana ɗaya daga cikin junudullah sannan kuma a cikin teku yanzu dan adam yana samar da abubuwa na amfanin sa da biotic da abiotic waɗanda suke da rai da waɗanda ba sa da rai da kuma energy resources da ɗan adam yake cirowa a ƙarƙashin teku ake haƙar mai ake haƙar gas ƙarƙashin teku ake haƙar minerals kala-kala da chemicals da yawa ake samun gishiri magnesium potassium gravel manganese copper da sauran nau'uka na minerals da ake mining a cikin teku banda kayayyakin abinci kala-kala banda kifaye kifaye kawai kansu da Allah madaukakin sarki yace daga cikin teku kuke samu kuma kuke samun lahmun tsari nama da yake fresh Allah ya kira shi tsari saboda babu wani naman da ya fi amfanin a ci shi bayan an same shi a farkonsa kamar kifi saboda shi za ka iya yana da ransa kawai ka daki kansa kawai ka dora a tukunya duk sauran abu sai ka yanka ka jira jinin ya tafi shi Allah ya sa jininsa a daskare ne kuma jininsa mai sanyi ne ba mai zafi mai tartasuwa ba sannan kuma Allah ya kira shi fresh saboda shi ne wanda idan aka yi shi a yanda yake in ka ci shi ya fi koyaushe sama da a ce a ajiye shi a yi freezing ɗinsa daga bayan ka ci yanda yake fresh ɗin da ya fi koyaushe sannan shi ne wanda ya fi kowanne bukatar a yi preserving ɗinsa ta hanyar sanya masa abubuwan da za su riƙe shi in baka ba in ka bar shi a waje zai lalace shi yasa Allah ya ce tsari shi a haka yake sauran nama kana iya ajiye shi ya daɗe kafin ya lalace amma kifi ba haka ba sannan kifi shi ne wanda Allah maɗaukakin sarki ya sa shi na cikin ruwa ya zama sanadiyar ceton annabi Yunus alaihi salam shi yasa Allah ya kira shi da cewa ɗan kifi wa zannuni idh dhahaba mughadiban shi yasa Allah ya ce ka sahibul huti shi yasa sahibul huti ma'abocin kifi zannun ma'abocin kifi duk dai shi ɗin ne ai sanadiyar wannan kifin ne Allah maɗaukakin sarki ya tserar da shi saboda kuri'a aka yi ana cikin jirgin ruwa fasaha mafakana minal mudhabin aka yi kuri'a sai kuri'a ta fadi a kansa cewa dole ya fada idan bai fada ba za su ture shi za ka yi fada yana fadawa falta kama hulud sai kifi ya zo ya hade shi ya zauna a cikin wannan kifin Allah ya ce inda ba don tasbihin da yayi ba da zai zauna a ciki har tashin kiyama a shi kifi ma da ranansa ga ya rike annabin Allah ila yawmi yub'atho amma fa na bazna ku bil ara sai Allah ya sa kifin ya zo ya fitar da shi sanadiyar wannan kifin ya samu ya tsira jama'a amfanin kifi bai kare ba sai Allah ya kai mu aljanna manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce farkon abincin reception din cikin aljanna da ki da hantar kifin cikin aljanna za a yi hadisi ne tabbata a cikin sahihu muslim wani ba yahuda ya zo yi wa annabi sallallahu alaihi wasallama tambayoyin kurewa yace indai kai annabi ne zaka iya amsa din kuma kai ba annabi bane ba duk duniya ba wanda ya san wannan amsa annabi sallallahu alaihi wasallama yana jiran sa in yayi tambaya sai ya jira malaika ya bashi amsa sai ya fada shi ba bai taba sanin su ba dai daga cikin tambayar shine menene farkon abincin ɗan aljanna farkon taba kalashin ɗan aljanna shine annabi sallallahu alaihi wasallama yace fadlu kabidil hut wani kifi ne da Allah ne ya san wanne ne na cikin aljanna hantarsa shine za a cire wani bangare daga jikin hantar da shi za a yi soyawa za a yi farfesu za a yi gasyawa za a yi Allah ya kai mu ayi da mu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine farkon abin da za a yi wato marabta wa ɗan aljanna da shi ya ce to in aka gama shi kuma sai me za a ci ya ce sai wani sa da Allah ya sa shi yana kiwo a cikin aljanna yanzu haka shi ne za a yanka wa ɗan aljanna su ci ya ce in aka gama fa sai ya ce ainihin fi haƙƙi san ma zal sabila sai a ɗora da biyar cikin aljanna Allah ka sa a sha da mu sannan kifi yana da amfani da yawa ga ɗan adam da Allah maɗaukakin sarki kira shi rahman tsariyan amfani na nutrition da amfani na kiwon lafiya da sauransu masu binciken kimiyyar abincin ɗan adam da magunguna sun ce kifi yana amfani a jikin ɗan adam kasancewar ɗaya daga cikin wanda ya fi kowane abincin da ɗan adam ke ci yawan protein wanda ke taimakawa ɗan adam wajen gina jikinsa da kuma haɓaka jijiyoyinsa da kuma ƙarfi na ɗan adam domin abubuwa na bukatun yau da kullum yana ƙunshe da vitamin D wanda ke ƙara wa mutum ƙarfin ƙashi kuma kifi shine naman da ke da kitsen da baya cutarwa kitsen da ke cikin jan nama shi wannan yana iya cutarwa wajen toshe jijiyoyin jini ko yin illa wa zuciya ko kuma kasancewa yana da cholesterol amma banda na kifi shi kifi maganin waɗannan ma yake yi kifi yana daga cikin abincin da idan mutum yana ci yake taimakawa wajen sanyanta masa idan yana da matsala ta zuciya ko yana da matsala ta blood pressure ko yana da matsalar da take da alaƙa da wato hanyar iska duk wannan yana ɗaya daga cikin amfanin da kifi ke da shi kuma yana da amfani ga ƙwaƙwalwar ɗan adam da kuma canza tunanin ɗan adam musamman mutumin da yake da matsala ta yawan abin nan depression ana iya ce masa ya riƙa yawan cin kifi yana daga cikin abin da ke iya warware jijiyoyin ƙwaƙwalwa saboda ɗan adam ya zama yana yin tunani daidai ya rabu da wannan damuwar Allah ya raba mu da damuwa sannan kifi yana daga cikin abincin da ake so mai ciki ta riƙa yawan ci saboda yana taimaka wajen haɓaka ginin yaro da wuri sannan kuma yana taimaka wajen haɓaka immune system na ɗan adam garkuwar jikin ɗan adam da sauran dai amfani da yawa za ka shesa Allah ya ce lita'kulu minhu lahman tariyan sannan abubuwa da yawa na extract ɗin kifi ko kuma ko manta ana yin magunguna da shi da yawa wadanda dan adam ke iya samun waraka daga cututtuka. Allah ya ce wa tattakhriju minhu hilyatan talbasunaha, daga cikin teku kuke cire wato kayan ado da kayan kawa waɗanda suke tare da sauran ma'adanai da yawa waɗanda ɗan adam ke iya amfana da su, lu'lu'u pearl kenan, marjani coral kenan, diamond tin, titanium gold manganese da sauran abubuwa da yawa waɗanda ɗan adam ke iya cirowa a cikin ruwa ana yin kayan ado da su waɗanda ɗan adam ke bukata. Sannan Allah maɗaukakin sarki ya ce wa taral fulka mawakhira fihi wa litabtaghu min fadli, bayani akan jirgin ruwa da ayoyin Allah akan jirgin ruwa, wannan mun yi shi sosai tun a cikin tafsirin suratul baqara, wal fulki allati tajri fil bahri bima yanfa'u an-nas. Allah ya ce wa litabtaghu min fadli wa la'allakum tashkurun, domin ku ci gaba da neman arzikin Allah. Allah maɗaukakin sarki ya hore ruwa ga ɗan adam saboda ɗan adam ya nemi arziki, kuma duk ƙasa ko mutanen da suke da ruwa ko suke da teku ba su je sun nemi arzikin Allah a wurin ba, sun saba wa wannan aya. Don haka in dai kuna da hanyar neman arziki na ruwa, to kar ku bar shi ya tafi a banza, face kun amfana da shi, domin Allah ya ce yayi ne Allahu alladhi sakhkhara lakumul bahra litajriyal fulku fihi bi'amrihi wa litabtaghu min fadlihi wa la'allakum tashkurun. Dai daga cikin manufar halittar teku shine saboda ku ci abinci a jiki. Rabbukum alladhi yuzji lakumul fulka fil bahri litabtaghu min fadlihi innahu kana bikum rahima, yana dai daga cikin jinkan Allah gare ku shine sa muku hanyar neman arziki ta cikin ruwa. Shesa economists a duniya suke daukan blue economy ko ocean economy ɗaya daga cikin manya-manyan hanyoyi na haɓaka tattalin arziki na ƙasashe. Duk ƙasar da take da arzikin ruwa na teku to ta samu hanyar arziki mai yawa. Ba mamaki wannan ne yasa Najeriya ta gano, yasa har ta yi Ministry of Maritime and Blue Economy, wanda ƙarƙashin wannan kaɗai yanzu a Najeriya parasitical inda suke cin abinci a jikin teku kaɗai banda mutanen individual. Nigerian Maritime Administrative and Safety Agency NIMASA suna cin abinci a jikin teku ne. Nigerian Airport Authority NPA suna cin abinci a jikin teku. National Inland Waterways Authority NIWA suna cin abinci a jikin teku. Nigerian Shippers Council NSC suna cin abinci a jikin teku. Maritime Academy of Nigeria suna cin abinci a jikin teku. Federal Department of Fisheries suna cin abinci a jikin teku, ga sunan da yawa. Waɗannan dukkansu suna ƙarƙashin walitattabu min fadlihi, ku je ku nemi arzikin Allah a cikin teku. Kuɗaɗen da ƙasashe suke samu na hada-hadar da ake shige da fice ƙarƙashin custom, wanda ake karɓan duties kaɗai, ya ishi ya riƙe wani ɓangare mai yawa da kaso mai girma na tattalin arziki, banda shi kansa kayan da aka yi lodi aka shigo da shi ko wanda za a fita da shi. Wannan duka Allah maɗaukakin sarki ya faɗa ne cewa la'allakum tashkuru, don ku gode wa Allah. Jama'a, mu gode wa Allah. Waɗannan ni'imomi duka da muka riƙa faɗa, ina sake tuna mana babu wani guda ɗaya daga cikinsu wanda ɗan adam ya riga shigowa. Tun kafin ɗan adam ya shigo duniya sai da Allah ya ajiye su, saboda ya san ɗan adam zai bukace su. Tun lokacin ɗan adam mutum biyu ne kaɗai a duniya akwai su. Yanzu da duniya take da mutum biliyan takwas ba za su iya cinye su ba, ko duniya za ta kai nawa ne ba za su cinye arzikin Allah ba. Arzikin Allah yana da yawa, kuma ni'imomin Allah wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha, ku ci gaba da kidaya ba za ku gama iya taskance ni'imomin Allah ba. Ni'imomin Allah sun fi ƙarfin ɗan adam yawa.
saboda haka Allah madaukakin sarki ya ce mu gode masa karatutukan mu na gaba za su ga mana tayaye za mu gode wa Allah akan waɗannan ni'imomi abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu lada kuskure kuma Allah ya fi mana sallallahu wasallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.